إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saki saduwa wannan yammaci na ranar Laraba wanda shine yammacin 7 ga watan Juma'atul Akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 20 ga watan January shekara miladiya ta 2021 a wannan darussa namu na ladubban ilimi daga makarantar Darul Hadith Salafiya dake Zaria a Nigeria makarantar Malam Albani Zaria Allah ubangije ya gafarta mishi wannan darussa muna yin su daga littafin Tadhkiratu Sami' wal Mutakallim fi Adab al Alim wal Muta'allim wallafar al Imam al Qadi Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'a al Kinani Allah ubangije ya gafarta mai wanda ya rusu shekara 733 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan shine darasi na 44 cikin jerin darussa daga wannan littafi zamu tashi a inda malai yake cewa al babul khamis babi na biyar wanda kuma shine babi na karke a littafin in an tuna dama a can farko a muqaddima ya fada cewa babuka guda biyar ne babu na farko fadlul ilm falalar ilimi babu na biyu ladubban malami babu na uku ladubban dalibi babu na hudu shine kuma ladubban amfani da littafai da kuma kwafe su to wannan kuma ladabi na karshe na biyar shine ladubban da yace fi adabi sukunal madaris ladubban zama a makarantu lil muntahi ga malami wa talibi da kuma dalibi li'annaha masakinuhum fil galib saboda galibin dalibai da malamai to wurin zaman su shine makaranta yana ishara zuwa ga wato irin kalta al'adu da suka zama sun shahara wadancan zamunna zaman da su suka rayu daga karni na 5 kuwa zuwa karni na wajen 9 ko 10 a waɗannan shekaru al'ummar musulunci ta samu ɗaukaka sosai ta fuskar ilimi da yaduwar makarantu akwai wani waziri shahararre wazirin sarki Alab Arsalan da kuma ɗan shi Malik Shah wannan da ake cewa Nizamul Mulk wato Al-Hasan ibn Ali At-Tusi wani babban waziri wanda aka kashe shi a shekara ta 485 wasu ƴan ta'adda suka kashe shi Allah ya gafarta mai wannan waziri ya daga cikin da suka shahara sosai wajen gina makarantu da ake kira da suna al-madarisun nibaniya ya gina su a alƙaryu da garuruwa daban-daban to kuma sai aka samu yanayi na mutane suna yawan yin waƙafi su gina makaranta su batta sadaka sadaqatul jariya su gina su sali tafai su yi wurin kwana su yi masallaci da sauransu wanda zaga akwai yawaita irin su a kasashen Misra, Suriya, Falastinu, Iraki, Hijaz, da makamantan kasashe na Larabawa da na sauran musulmai. Wanda kuma ya samo asali tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin akwai Ahlu Siffa, su Abu Huraira, su Miqdad, su Abdullahi dan Mas'ud galibin su sukan zauna a zaman masallaci ustazai ne kawai musamman kafin su samu wani abin duniya ko kafin su yi aure. To haka dai aka yi ta yi daga baya kuma sai aka zo ana gina hawanit wato gidajen baki kamar kace guest house inda mutum zai zo ya biya kuɗi ya kama ya zauna ko a samu wasu mutanen kirki su dinga biya musu haka aka dinga yi a Iraki zamanin daular Abbasiya farko daga baya kuma aka samu irin waɗancan tsare-tsaren ana nan kuma dai wannan abin da ya juya musamman bayan zuwan Turawa kasashen musulmai da suka zo suka yi juya halin mulkin mallaka suka canza tsarin makarantu suka gina makarantu na gwamnati sai aka waye gari duk tsarin karantarwa to a hannun gwamnati yake amma har yanzu akwai makarantun da suka saura a tarihance masu irin wannan da daddan tarihin irin jami'a ta Qurawayn irin Al-Azhar irin Zaituna dukkanin su tarihin su daga irin wannan makarantun ne kamar da kuma mu a nan kasashen mu akwai makarantu da dama na gargajiya irin makarantun allo da tsangayoyi da zaurika na karantar da ilmomi wanda zaka ga sun dade a tarihance koda dai a ce ba wai wakafin sa aka yi ba amma wanda suka gaje su sun ci gaba da harkar ilimi da karantarwa da haddata da alqur'ani da sauransu. Inda mutum ya je a kasashen arewacin Najeriya, Zaria, Kano, Sokoto, Maiduguri, birnin Kebbi, Jiga, cikin binnin Yobe da sauransu, zaka ga duk akwai ire-iren waɗannan makarantu suna nan da yawa. To irin su ne ake so a yi mana magana yanzu akan me ya dubban mutum ya zama yana zaune a wannan waje a matsayin shi na dalibi ko malami ko mai bincike ko makamantansu. Alhamdulillah mu a nan Zaria, kamar mu da muke wannan makaranta ta Darul Hadisi Salafiya ta Mala Albani Zaria, Allah ya gafarta mishi, ita ma ɗaya ce daga cikin wannan makarantun Mala Albani, Allah ya gafarta mai, ya nemi kuɗi ya tara ya kuma gina wannan katafariyar makaranta, ya kashe miliyoyin kuɗaɗe wajen gina ta, kuma ya batta a matsayin wakafi da ita da gine-ginen da kayan aikin da ke cikin littafai da kayan recording da kasusuwa da komai da dan adam yake iya tarawa, yace ya basu kuma a matsayin wakafi a cigaba da karantar da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, a cigaba da karantar da tafarki na magabata. Allah ubangiji ya karba mishi shi da sauran malaman mu, Allah kuma ya saka musu da alkhairi, mu kuma da aka bari a baya Allah ya samu iya dan abin da zamu iya na kwarai. Yana da kyau ƴan uwa mu sani cewa gaskiya saboda Allah akwai buƙatar wato masu wadata cikin mu da masu abun hannu su san wannan tafarki, a gaya musu su sani, domin da haka ba su ci more dukiyarsu. Mutum ya gane cewa yayi kokari yayi ma wato rayuwar shi ta bayan mutuwa ta lahira yayi mata wani tanadi ta hanyar ire-iren waɗannan ayyuka na alkhairi, wato as-sadaqatul jariya, masallaci, makaranta, wani wuri da za a dinga yin aikin alkhairi, gina islamiyya, gina wurin haddan alqur'ani, gina makaranta ta koyar da sana'o'i, da abin da za ka gina wanda zai wanzu bayanka domin ka samu lada. Kar kai tunanin masu baka shawaran kai haka kamar suna so ne wai su mori dukiyarka, a'a, suna so ne kai ka mori dukiyar. Kamar da Annabi yake cewa a cikin ku wane ne dukiyar magajin shi tafi soyuwa a gare shi fiye da dukiyar shi? Sabai suka ce ai kowa a cikin mu yafi son dukiyarsa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu, to dukiyarka ita ce wadda kai aikin alkhairi da ita kana rayi, dukiyar magajinka ita ce wannan da kake ta tattali kake ta boyewa kana so ka mutu ka bata, wannan dukiyar magajinka ce. In kuma ka mutu wallahi wani a cikin su ko tuna kamar ba zai dinga yana maka addu'a ba. Da haka mutane su gogari su wa kansu abin arziki da dukiyarsu wanda za su ci more shi bayan sun mutu, Allah ya sa mu dace. To akwai muhimmanci kuma sosai game da samuwar makarantu wajen karantar da ilimi, samuwar conducive environment, wuri mai natsuwa wanda komai ya kamata a same shi inda yake intact, yana da tasiri wajen karantar da ilimi. Kamar yadda suke faɗa cewa tahsilul ilmi la yatimmu illa bi sitta, akwai abubuwa guda shida waɗanda samar da ilimi baya yiwuwa sai da su. Sai sukan faɗa, na farko su ce shaykhun fattahun wa kutubun sihahun wa mudawamatun wa ilhahun wa qidrun fawahun, sai su ce kuma wa alla yakuna talibu min alha min alaqha, sannan wa madarisu fisah, cewa ilimi bai samu sai da abu shida. Na farko a samu malami fattah wanda zai bude maka taskokin ilimin, wa kutubun sihah da littafai masu inganci wanda suke da inganci wajen bugunsu, suke da kuma abin da ke cikin su mai inganci ne za a dogara da shi. Na uku kuma mudawamatu na ilha, naci da bala'in jaraba kayi da gaske. Abu na hudu kuma qidrun fawah, ya zama akwai taska wanda za ta dinga bude ma kana samun arziki, abin siyan littafi, abin siyan abinci, abin biyan kuɗin makaranta da sauransu. Da kuma Allah ya kuna talibu min al-aqha, kar kuma dalibin ya zama wato mara basira, duk in an yi wannan mutume da basira kuma ba zai iya karatun ba. Shine alala tanalul ilma illa bi sittatin sawbika am majmu'u ya bi bayani zaka'un, basira da baiwa din, wa madarisu fisah, da kuma makarantu masu yalwa, su zama suna da yawa, suna da wurare, komai ya wadata yadda za a samar da yanayi wanda za a koyar da karatun kuma koyarwan ta yi inganci. Ina fata mun gane wannan. To ba a samun ilimi in babu waɗannan abubuwa, Allah shi kanta. Sai mu je cikin da malai yake cewa wa huwa ahadu ashara, huwa ahada ashara naw'an, akwai nau'i na ladabi har guda watu goma sha daya a wannan wuri al-awwalu na farko an yantakhiba li nafsihi min al-madarisi bi qadari al-imkani ma kana waqifuhu aqraba ila al-wara'i wa abada an al-bid'a idan ka tashi zaben makaranta da zaka je ka zauna ka koyi karatu to ka zabi wanda yake kai kokari ka tace makaranta da tafi cancanta ka je musamman wacce mutumin da yayi waqafanta to galibi waqafan ake kamar yadda muka ji ya kusanta zuwa ga taka tsantsan alwara alwara shine wanda mutumin wato da yake guje ma hatta abinda yana da amfani a duniya amma ba dole ya amfane shi a lahira ba wa abada anil bid'a kuma wanda yake yafi nisanta daga bid'a wanda yake amfa ganin shi a matsayin ahlus sunna yana da kulawa da addini da bin tafarkin sunna na magabata bi haythu yaglibu ala dhannihi anna almadrasa wa waqfaha min jihati halali ta yadda zato marin jayi zai bada cewa makarantar da abinda aka yi waqafinta to an gina ta ne daga dukiya ta halas wa anna ma'lumaha da kuma cewa abinda ake bayarwa na albashi ko allowance ko wani abin masarufi in tanawalahu in ya karba min tayyibil mali ya zama to daga dukiya ce mai ainihin wato tsafta ta halas ya anna alhajata ila alihtiyati fil maskani domin bukata zuwa ga aitaka tsantsan a wurin da za a zauna kal hajati ilayhi fil ma'kali wal malbas kamar yadda yake so kai taka tsantsan game da abin da zaka ci da abin da zaka sa na suturarka wa ghairihi da wani sa kuma ya kamata kai taka tsantsan a wurin zaman ka ya zama kana zaune ne a wuri na halas malai yace wa mahma amkana tanazzuhu amma ansha'ahu al muluk duk yadda zaka yi in zaka iya gujewa makarantu da sarakuna ne suka gina su alladhina lam yu'lam haluhum fi bina'iha wanda ba a san halin da suka samu kansu game da gina makarantan ba wa waqfiha da waqafin makarantan fa huwa aula to wannan shi yafi dacewa ma'ana yana magana akan a zamanin su sarakuna suna kokarin su gina makarantu kaman az-zahiru baybars al-banda qadari ya gina makarantu musamman makarantan abin nan da ta shahara a Dimashqa wanda ake cewa abin nan al-maktabatu az-zahiriya shi ya gina ta shi wannan sarki to sarakuna kamar yadda aka sani akwai na kirki akwai na banza akwai wanda mutane ne sun hada kirki da rashin kirki a lokaci guda kuma a dukiyar su akwai dukiyar da ake zargi watakila ba ta halas bace ko ta san zuciya ce ko ta asara ce da makamantan su to indai zaka iya guje ma makarantu na sarakuna da shiga kasan sarakuna ka zama ba a cikin harkar su kake ba to yafi dabba da sarakuna kade ba ma hatta sauran mutane waɗanda ake ganin cewa sun samu kuɗin su ta hanyoyi mashbuha wanda ake zargi to akwai maganganu da malamai suka yi akan shin idan mutum yaje samu kuɗin da ba na halas ba ya gina makaranta ko masallaci ko a shiga ai sallah ko ba a shiga ba ko yaya maganganu ne dai masu tsayi ba nan ne mahallin su ba to don haka da kaje ka shiga cikin wannan shubuhohin tunanin abinda ake ya dace ko bai dace ba hanyar samun kuɗin ya dace ko bai dace ba mutum ne ana zargin dan yankan kai ne ko dan damfara ne ko mai satan kuɗin hukuma gwamnati ne ko mai cin riba ne ko mai safarar giya yazo ya gina muku makaranta to ya za ku yi in da yadda za ku yi gara ku ba wannan makaranta idan ko ba yadda kuka iya to shine sai ku shiga cikin wannan shubuha kuma Allah ubangiji ya kyauta yace fa amma man ulima haluhu fal insanu ala bayyinatin min amrihi wanda ko aka san halinsa aka san ga halinsa in na halas ne fa bi hawa ni'mat in ba na halas bane an sani a guje ma abun yace to fa innal insal insanu ala bayyinatin min amrihi to mutun ya zama a bisa basira yake akan abun da yake ma annahu qalla an yakhluwa jami'u a'wanihim an zulmin wa asafin yace tare da cewa mafi yawan na kusa da sarakuna wakilansu da ministocinsu da jami'an gwamnati manya-manya tun a wancan zamani har zuwa yanzu yace da mafi yawansu da wuya a ce ba su da wani zalunci ko mugunta ko cutar da mutane da wuya a ce ne ka kudin su da suka tara kudi ne na zallan halas al'amarin su na ga Allah abinda dai ake nufi a takeice mutum ya kokari ya tace makarantar da zai je ya karatu ta zama makaranta ce ta kwarai ta gaske wanda masu ita masu aqida ne mai kyau hanyar da aka samu kudin aka gina ta ana tsammanin hanya ce mai kyau ana kyautata su to a zamanin mu nan da ya zama makarantun galibi gwamnati ke gina su, masallatai gwamnati ke ginawa, ko talakawa sun fara ginawa, wani zai zo dan majalisa ko babban dan siyasa ya zo kawai ya hijackin abun ya gine a Ilancin. Kaga duk irin waɗannan akwai shibohi akai, ya aka iya haka za a yi ta hakuri a yi ta faman yadda za a iya, ba za a ce to shikenan bari a ƙi yin sallah gaba ɗaya a masallacin ba, amma kai dai da kake ɗalibi to yi ƙoƙari ka tantance ka kintaci wanne ne yafi maka, wanda yake aqrab ilal khairi wa aqrab ilal halali wa aqrab ilal sunna. Athani, ladabi na biyu, an yakuna almudarrisu biha dha riyasatin wa fadli, ya zama malamin da zaka je ka zauna a makarantar shi ka karanta kai karatu ka zauna a tsangaye shi ka dinga kwana a makarantar ka zama dan makarantar, ya zama dha riyasatin wa fadli, wanda yake da hali ne na iya shugabancin al'umma, wa fadlin da kuma daraja, wa diyanatin da kula da addini, wa aqlin da kuma zurfin hankali, wa mahabatin da kwarjini, wa jalalatin da daraja daukaka, wa namusin yana kuma da zurfin tunani da mazantaka, shine al-hilq wa rujula, wa adalatin kuma mutum ne mai adalci, wa mahabbatin fil fudala wanda kuma ake kauna shi cikin mutane, wa atfin ala du'afa wanda yake da tausayin na ƙasa da shi, yuqarribul muhassirina yana kusanto da dalibai masu kokarin koyan ilimi, wa yuraghibul mushtagilina masu shagaltuwa da ilimi yana ƙara kwadaitar da su, wa yub'idul la'abina yana kuma kore wanda suka maida ilimi wasa wanda basu dauki abin da daraja ba, wa yunsiful bahathina kuma yana yi ma masu tambaya da masu neman ƙarin sani yana musu adalci yana kula da su, harisan ala naf'i wanda abinda ya dame shi kawai shine ya za a yi dalibai su samu ilimi su samu karatu, muwadhiban ala al-ifada wanda yake ya taskace kanshi wato zaman karantarwa kawai yake da koya musu ilimi, wa qad taqaddama sa'iru adabi wasu ladduban da ba waɗannan ba sun gabata. Allah ka ji kamala Albani Zaria malamin mu, wala waɗannan sifofin gabaki ɗaya sai kaga kamar da ire-iren shi malamin yake magana, a samu malami wanda yake yana da daraja, kula da addini, zurfin hankali, kokarin wato karanta da dalibai da jawo masu kokari a jika da kuma nuna mu waɗanda suke wasa cewa lalle su daina, to ka samu malami irin wannan wanda zai dinga koya maka musamman al'amarin wasa. Ilimi baya samuwa da wasa, wato kana yi ba ka yi, kana yi ba ka ɗauka da daraja ba, irin abin da Laraba suke cewa wala yanalu al-ilma battalun wala yanalu al-ilma battalun wa kasul wala malulun ya'lafu al-la'ib, waɗannan ba sa koyan ilimi, wanda yake mai wasa ko mai kasala ko kuma wanda yake yana son wasa yana son shirita da bata wa kai lokaci, wannan kenan. Sai malam yace fa in kana laha mu'idun, idan ya zama a makaranta akwai mu'id, al-mu'id daga a'ada yu'idu fa huwa mu'id, shine wato kamar da ake cewa teaching assistant ko graduate assistant, wanda yake maimaitawa dalibai karatu in malami baya, shi zai ake cewa shi mu'id, ay alladhi yu'idu lahum ad-durusa fi ghiyab ash-shaykh, ko wani lokaci da aka kibe na musamman, to idan akwai irin wannan wato assistant din fali yakun wannan na'ibi ya zama ka zabi inda ake samun mu'id wanda yake min sulaha al-fudala wa fudala as-sulaha, ya zama daga cikin masu nagarta a cikin mutane da kuma a cikin managartan ma ya zama mai daraja, saburan ala akhlaqi talaba, ya zama mai hakuri da dalibai ba mugu ko mutuci ko azzalimi ko mai yawan duka ba, harisan ala fa'idatihim wanda yake kulawa da ganin sun samu fa'ida, wantifa'ihim bihi wanda yake kulawa da ganin sun samu karuwar ilimi a wurin sa, qa'iman bi wazifatihi wanda ya tsayu akan aikin sa, bi wazifati ishgalihim ya tsayu akan aikin karantar da su, wayan bagilil mudarris sakin bil madrasa alla yakthura al buruz, wanda yake malami yana zaune a cikin makaranta a cikin wannan irin wato ciskaji ko tsangaya makaranta ta wakafi, to ya kamata kar ya yawaita yawan fita yana shiga cikin taro na mutane, wal khuruj min ghairi haja yana shiga ya ta yawo ba tare da wata bukata ba, kawai ya dinga shiga gari yanda sauran mutane suke yi. Akwai kitabul uzla wanda yake karantar da fa'idoji game da rashin shiga cikin mutane haka barkatai kamar yadda muka ji a baya Humaidi da yake cewa liqa'un nasi laysa yufidu shay'an siwa al-ikthari min qilin wa qali fa aqlil min liqa'in nasi illa li akhdhi al-ilmi aw islahi hali. Mun karanta wannan a can baya na Humaidi, mutumin kasar Andalus dalibin Ibn Hazm din, shine yake wannan magana yana cewa liqa'un nasi laysa yufidu shay'an, yawan gamuwa da mutane, yawan shiga cikin mutane, kuna tararruka, kuna fira, bai da wani amfani siwa al-iksari min qilin wa qali, in bayin da yawaita an ce kace, yawan surutu. Fa aqlil, yace kai ka karanta min liqa'in nasi, ka karanta yawan shiga cikin mutane, illa li akhdhil ilmi, in ba neman ilimi ba, au islahi hali, ko yin wani abu da zai amfane ka, zai gyara maka halinka. To ba daidai bane kana malami a wata makaranta inda ake karantawa a Tiskadi, ko inda aka ce waqafi ne kuma kamantansu, ko inda aka dinka kai kayi ma a zamanance, ka ki zama a staff room, ka ki zama kana aiki, kai tayawace dalibai su ta neman ka a department ko a faculty ko a staff room ko a office ɗinka ko a ina ne, ai ta neman ka, ana so a ma tambaya ko kuma ka aikata wani aiki daga cikin wajibobinka, ba za a ganka ba, wannan ba daidai bane. Ya kamata mutane su kula musamman a wannan zamanin, ana baka albashi kana cin menene kenan kake tsammani, me kake tsammanin kana ci, alal aqalli ya zama kana cin shubha, domin baka yin aikin da ake baka wannan albashi dan kai shi, to kuma taina zaka samu justification kai ma, da zaran an zo ana magana akan wani shugaba ko wani director wanda bai da kirki, kai ma ka sa baki, kuma rashin kirkin ka bai gazana shi ba, Allah shi kyauta. Malam yace fa inna kathrata dhalika, domin yawaita shige da fice mara amfani, yusqitu hurmatahu min al-uyuni, zai kauda mutuncin ka idan mutane, za a daina ganin girman ka, zaka zama kai ma kamar wani gamagarin mutum, a ce din da ka je majalisa kai ma ka zauna ana fira da kai, kuma wai da sunan kai ma malami ne, ba tare da bata lokaci ba za a raina ka. Wa yuwadhibu ala salati fil jama'ati fiha, kuma ka kula da yin sallar jam'i a cikin makaranta. Irin waɗannan makarantu galibi tunda zaka ga suna hada da masallatai, makarantun waqafi, kamar yadda kuma har yanzu suke anan, kamar yadda muke da shi anan makarantar Mutazar Hadis Salafiya, kaga muna da masallaci alhamdulillah. To kai da kake zauna a cikin masallacin nan a matsayin dalibi, a makarantar nan a matsayin dalibi, ko a matsayin patron na hostel, ko a matsayin malami mai karantawa, tun daga principal da headmaster da sauran malamai, kamar yadda tun a baya aka sa doka kowa ya tabbata yana yin sallar jami'i a nan tare da dalibai, kar ku dinga fita jama'a kuna zuwa wasu masallatai a waje wai dan za a fara yin sallah a can, ko nan ana yin karatu ba a gama ba, kace bari ka fita ka je wani masallaci can ka je kai sallah, a'a ka tsaya kai sallah a cikin daliban mu, wannan yana ƙara musu wata tarbiyya ne ta musamman, li yaqtadi bihi ahluha, dan mutanen cikin makarantar su koyi da kai, wai ta'awadu zalika, kuma su saba da haka, kar a zo ana sallah kaga babu sai dalibai sallah kawai daga limami, sai duka ga dalibai ne cikin uniform, wannan ba daidai bane, duk ina malaman su sai a ce wai sun fita sun yi sallah a wasu wurare, ko kuma wani ma astabun sai su dan tada wani dan jami'i haka kawai su bi su uku su yi, wannan duka ba daidai bane, kuma na san tun bayo ba an kafa doka akan wannan cewa lalle lalle kai tun malam ma yana rayi, Allah ya gafarta mishi, ko wani abu kake yi, ko wani aiki kake yi, barin aikin ake yi a nan wajen, hatta wato aikin gini ana yi an kwaba kankare, malaikan ce a ajiye shi gara ya bushe akan mutane su rasa sallar jami'i. Jama'a, sallar jami'i tana da muhimmanci kwarai, babu wasa da ita, ina fata mun gane wannan. Wayan bagi an yajlisa kullu yawmin fi waqtin muayyanin, kuma ya wajaba kullun a kowane lokaci, duk lokacin da aka ayyana sanda timetable ya ayyana cewa a zauna a yi karatu lokaci guda, to wajibi ne kowa ya je zauna a wannan karatu, ma'ana ka shiga aji a timetable ɗinka, liyuqabila ma'ahu aljama'atu waqtin mu'ayyan, liyuqabila ma'ahu aljama'atu alladhina yutali'una durusan, dan ya gamu da mutanen da suke karanta darussan, min kutubihim, daga littafan su, wayu sahihunaha, su gyare gyaran da ake bukata, wayadbituna mushkilaha, kuma su wasali ga kalmomi masu rikitarwa, wa lughatiha, da bambance-bambancen da ke cikin wasu kalmomi, wa ikhtilafan nusakhi, da kuma tantance bambanci tsakanin nuskoki, fi ba'dil mawadi'i, wasu wurare da ake da bambanci, wa aulaha bisihha, kuma a tantance wanne ne abin da yafi inganci tsakankanin waɗannan bambance-bambance li yakunu fi mutala'atiha ala yaqini, domin ya zama da abin da za a karanta a karanta shi a bisa yaqini. Fala yadi'u fikruhum, kar su barnatar da tunaninsu, wa yata'abu bishakki fiha sirruhum, ko kuma kokalansu su gaji wajen kokarin tunanin tantancewa. Ma'ana abin da yake nufi ya zama tsarin da ake gudana akan makaranta a gudana akan shi yadda ya kamata, kowa ya bi timetable din shi. Kamar yadda zaka gane ana yi a makarantun zaure jama'a, za a zauna lokacin da ya kamata a fara karatu, kowa yana nan a fara da shi, a gama da shi. Wayan bagilil mu'idi bil madrasati an yuqaddima ishghal ahliha ala ghayrihim fil waqti al mu'tadi, ya kamata ga wanda yake wato mai tunawa mutane karatu al mu'id din nan ya gabatar da karantar da waɗanda suke ɗan cikin makaranta a bisa lokacin da aka saba aul mashruti, ko lokacin da mai waqafin ya shardanta cewa kullun yana so a dinga yin karatu daga ƙarfe kaza zuwa ƙarfe kaza ko rana kaza, in kana yatanawalu ma'lumal i'ada, idan ya zama yana an san wani albashi akan wannan aiki da yake yi na taimakawa wajen karantawa. Li'annahu muta'ayyunun alaihi ma dama mu'idan, domin ko wajibi ne akan shi wannan aiki matukar yana matsayin wannan appointment nashi. Wannan kamar mu malaman makaranta jama'a da ake ba mu appointment a ce mu karantar, to wajibi ne mu karantar da abin da aka ce mu karantar bisa timetable din da aka ba mu, ba daidai bane ka ki shiga aji, ba daidai bane, ba daidai bane jama'a, mu kula da wannan. Wannan gabubin suna da muhimmanci sosai gare mu masu karantarwa a makarantu. Malin ya ci gaba da cewa madam mu'idan wa ishghalu ghayrihim naflun, karantar da wasu waɗanda ba ɗaliban da aka dauke ka dan ka karantar da su ba, wannan nafila ne, naflun. Yace au fardu kifayatin, ko kuma a ce in ma farilla ne wani zai iya wakiltan wani. Yace wa an yu'lima almudarrisa aw an-nadhira biman yurja falahuhu li yazdada ma yasta'inu bihi wa yashraha sadruhu, kuma ya kokari ya dinga sanar da malamin cewa su wane da su wane, ina ganin alamar za su koyi karatu, suna da alamar haske a karatu, dan malamin ya ba su muhimmanci wajen yi musu sharhi, kuma ya ji dadi a kirjinsa cewa lalle alhamdulillah aikin da yake a banza yake tafiya ba. Wa ayu talibuhum bi ardi mahfuzati, kuma wajibi ne akan mu'id ya dinga sa dalibai suna maimaita abinda suka haddace, illam yu'ayyin zalika ghayruhu, idan lam yu'ayyan li zalika ghayruhu, in ya zama babu wanda zai wannan abin shi yake, wa yu'idu lahum ma tawaqqafa fahmuhu alaihim min durusil mudarris, sannan kuma ya maimaita musu abinda wato fahimtarsa ta dakata bata kai gare shi ba daga abinda malamin ya koya musu. Wa li hadha summiya mu'idan, shi zaki ce mishi al mu'id, mai maimaita karatu. Wa idha sharata al waqifu isti'rad al mahfuz, in ya zama mutumin da ya waqafin makaranta ya shardanta cewa yana so a dinga maimaita abinda aka haddace kulla sharin, karshen kowane wata, au kulla faslin, ko karshen kowane wata uku, karshen term ko semester misali wanda akwai su guda hudu a shekara. Alal jami' cewa duk daliban da ke kwana a makarantar nan lalle za su dinga maimaita wannan karatun, kamar a ce makaranta ce ta qira'at ko ta haddan alqur'ani, sai zaman wanda yayi waqafinta ya shardanta cewa to duk karshen wata kowa sai ya biya abin da ya haddace na shatibiya, ko kuma kowa sai ya biya izufin da ya haddace na alqur'ani, to haka za a yi ta yi aitayin wannan babu kakkautawa. Khaffafa qadar al-ardi ala man lahu ahliyatul bathi wal fikri wal mutala'ati wal munazara, to sai ana babu lafi a rangwanta yawan wannan wato maimaita haddan ga waɗanda suka riga suka kai matsayin bincike da tunani da karatu da munazara, saboda kar su zama kawai hadda kadai suke bayarwa, ba su da wani ilimi in banda hadda kawai na matni. Li'anna al-jumuda ala nafsil masturi yushghilu anil fikri, domin daskarewa kawai akan abinda kullun sai dai ka bada hadda baka tunani akan fahimta abun, baka kokarin gane shi, to yana iya daskarar da fahimtarka alladhi huwa at-tahsil wa at-tafaqquh, wanda kuma fahimta shine tara ilimi, da shi ake tara ilimi da kuma shi ake gane karatu. Mala yace wa ammal mubtadi'una wal muntahuna fa yutalabu kullun minhum ala ma yaliqu bi halihi wa dhihni, da wanda suke yan farko da wanda suke manyan aji, to kowa za a nemi yayi abin da ya dace da kwakwalwarsa ne, yara kanana da sauran dalibai ɗan farkon masu wato farkon karatu su ana iya sa su ta maimaita hadda amma wanda ya kai wani mataki to kokari yake fahimci karatun ya iya waqa taqaddama sa'iru adabil alimi ma'a talaba an yi bayani a can baya akan sauran ladduba wanda ba wannan ba ladabi na gaba mallan yace an yi ta'arrafa bi shuruti hali ya kuma bi huquqiha wajibi ne mutun ya kokari ya san sharuɗan wannan makaranta da yake rayuwa a gunta a cikin ta dan ya iya miƙewa da haƙoƙinta domin galibin masu makaranta suna kaba sharuɗa yace wannan makaranta yayi ta ne dan kawai wanda zasu koyi karatu a cikin ta Shafi'iyya yana so babban malamin makaranta ya zama shine Mufti Shafi'iyya ko wanda yafi kowa sanin hadisi a gari kaza ko kaza ko kaza wa mahama amkana hutanazzuhu amma alumil madarisi fa huwa aula in dai har mutun zai iya haƙura da abinda ake barawa na incentives ko allowance ko albashi a makarantu to yafi mishi haƙura din kai karba la siyama fil madarisil lati buyika fi shurutiha musamman makarantun da aka kuntata game da sharuɗin su akwai makarantun da aka sanya sharadi masu kunci wanda suna da wahala a iya cika su wa shuddida fi wadaifiha ko aka tsananta game da sharuɗan aiki a cikin su condition of services kama kadbuliya aktharul fuqaha aktsar fuqaha zamani bihi kama inda aka jarabci da dama daga cikin malaman fiqhu a zamanin su ma kenan balantana a wannan zamanin an jarabce shi da zama akan mukaman da basu cancanta ba saboda an samu wato sun zama cima zaune ko sun zama wato wasu shugabanni ko masu mulki sun yi amfani da su an karya sharadin irin yadda aka yi wa Imam Zahabi Allah ya gafarta mishi lokacin da ya kamata a bashi makarantar al madrasatul ashrafiyya wadda Nawawi ya karantar a wajen Ibn Salahi ma ya karantar sannan Mizzi bayan mutuwar Mizzi an tabbatar babu wanda ya cancanta kamar al-Imam al-Zahabi amma saboda ta siyasa aka hana shi aka ba wasu to irin wannan abin har ana yin shi kamar yadda yake har yanzu mukami ga wanda ya kamata a ba wanda ya cancanta ba za a ba shi ba sai a ba wani wanda ake da interest akan shi sawu mukamin nan na gwamnati ne ko mukamin gargajiya ne ko sarauta ko shugabanci ko limanci ko alƙalanci ko kujerar karantawa da sauransu to duk irin wannan yana faruwa yace shine aka jarabci mutanen zamanin mu da irin wannan jaraba ballantana kuma zamanin mu mu yanzu nas'alullahi al-ghina anhu bimannihi wa karamihi fi khairin wa afiyatin Allah muna roƙonka ka wadatar da mu daga irin wannan dukiya ta waqafi da falalaka da karamaka Allah ka sa mu cikin alkhairi da afiya da lafiya fa in kana tahsiluhu al-bulghata yudayyi'u zamanahu wa yu'attiluhu an tamam al-ishtighali aw lam yakul lahu hirfatun ukhra tuhassilu bulghatahu wa bulghata iyalihi fala ba'sa bil isti'anati bidhalika bi niyyati at-tafarrugi li akhdhi al-ilmi wa naf'i an-nas bihi yace amma idan ya zama abin da yake karba iya abin da zai shi rayuwa ne kawai shine al-bulgha iya bukata sani wanda idan kuma bai idan ya ce zai tafi ya je wata sana'a to zai wulakantar da zamanin shi a neman abinci kuma wannan zai hana shi daga cikar samun lokacin karantawa kuma bai ko kuma bai da wata sana'a in ba karantawa ba to wannan bai da sana'a da zai ci da iyalan shi mallai yace fala ba sa bil isti'anati bidhalika babu lafi ya karbi wannan albashi da ake bayarwa binati tafarrugi li akhdhi al-ilmi dan da niyyar wato ya saki jikin shi kawai ya ta aikin karatu da karantawa da neman ilimi da karantar da mutane lakin ya taharral qiyama bi jami'i shurutiha to amma dole ne a kula da dukkanin sharuɗin wannan makaranta wa yuhasibu nafsuhu ala zalika kuma ya dinga kan shi karatun ta natsu akan wannan wala yajidu fi nafsihi idza tuliba minhu aw wubikha alayhi kai da kake wato mai zauna a cikin makaranta ko malami mai kula da ita ko mu'id karka damu ko kai mai kula da waqafi karka damu dan wani ya neme ka da kai abin da ya kamata ko ya wato ya maka taubihi ya maka kashedi ko tankiya ko ya maka raddi akan cewa baka kula da aikin da aka baka kuma ake baka kudi akai bal ya'uddu zalika ni'matan min Allah ta'ala ya lissafa ka matsayin ni'ima daga Allah subhanahu wa ta'ala wa yashkuruhu alayhi kuma ya gode wa Allah akan Allah da ya masa wannan ni'ima wa idza wufika lahu idan iwaffaka lahu idza wufaka lahu man yukallifuhu alqiyama bima yukhallisuhu min yukhallisuhu min ribqati alharami wal ithmi ya gode wa Allah da Allah ya sa mishi cewa ya samu wani wanda zai taimake shi wajen tana mishi abin da yake ciki wanda hakan zai fitar da shi daga wato fitar da wuyan shi daga haram ko cin ko cin haram wallabibu man kana zahimmatin aliyatin wa nafsin samiya mai hankali shine mai zurfin tunani wanda yake da kuma rai yake da zuciya wacce take tasmu ilal khair wanda take tafi damuwa da alkhairi ba damuwa da abin da zai samu na duniya kankani ba ina fata mun gane wannan ba shakka wannan gabobin suna da muhimmanci gare mu mu dalibai musamman irin mu da muke zauna a wannan makaranta darul hadisi muke karantawa ko karatu ko dalibta kuma galibin mu kamar da man Dawud az-Zahiri Allah ya saka mashi alkhairi sha fada galibin mu ba mu san me ake nufi da waqafi ba muna dauka kawai wani sabon abu ne wanda kawai mu yi abin da muka ga dama wannan zai taimake mu wajen gyara da dama daga cikin kurakurai da suke faruwa ko kuskuren tunani ko kuskuren fahimta ko makabtansu Allah ya sa mu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyhi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi